Yayin da maganar tsaro ke ci gabar daukar hankulan kasashen yankin Sahel musamman iyakokin Niger Nigeria, kungiyar nan ce ta OIM, Organisation Internationale de l'Immigration, da tallafin kasar Amurka da ma waɗansu kasashen Turai suka gina wurin bincike na kokop a iyakan Niger Nigeria wannan ko domin karfafa tsaro a wannan yankin da ƴan bindiga ke kai komo a wani lokaci, musamman hana safarar makamai da miyagun kwayoyi da binciken mutanen da ke kai komo a kasashen guda biyu. A cewar Director na gundumar iyakar Niger Nigeria ta birnin Kwanni na ƴan sanda, Commissioner Rabiu Sule, duk kokarin da jami'an tsaro za su yi shekar su ba za ta cimma ruwa ba sai sun samu goyon bayan al'umma.
To wannan aiki da muke tsakanin jami'an tsaro, mun ga mu da guda ci a yayin da za a yi tsaro tabbata, kuma kwanta lahiya ta shi lahiya, kuma ka gudun goshi. To duk irin hikimar da ke gare mu da horon da muka samu, ba mu iya mu kawo tsaro mai inganci in ba mu da goyon baya. Goyon baya ne na farko ya kamata a ce hukumomi su goyi bayan mu da na bariki da na gargajiya, sannan da dole mai kuɗi a jiya kamata a ce ya kawo goyon baya saboda tsaro ya tabbata. To musamman ma gudunmuwa ta al'umma wadda ya kamata a kawo mu tsaro ita ce babba.
A nasa a ɓangaren ɗaya daga cikin muƙarraban da suka rakko tawagar hukumomin bariki da na gargajiya da ya halarci ƙaddamar da wannan wurin, ya yi kira ga jama'a na Nijar ko na Najeriya da su rinƙa kwarmatawa jami'an tsaro miyagun da ke kai komo a wannan iyakar koda a cikin garuruwansu suke. Ga Daktar Sani:
mugu in kaga mugu ga kaji kunya ka ce a'a wanga na san shi bai kamata an tona asirin shi, in baka tona asirin shi ba shi zai tona asirin ka, tunda ba mamakin shi kashe shi a kashe dan uwanka ko danka ko surukin ka, kaga kenan ya cuta maka, kai ka cuta maka kanka tunda ka sani baka hadi ba, ko kaji an ce wai a'a wai na so in hadi sai naji ina shakku, a'a ba zan ta shakku, in kaga mugu ka tona mai asiri ba abun kunya ne ba.
Tun dai lokacin da kasashen macin duniya suka hambarar da mulkin Kanal Kaddafi, makaman kasar Libya suka fada hannuwan ƴan ta'adda, hasalima suka soma yawo a yankin Sahel tare da haifar da yakoka da hare-haren ƴan bindiga dadi da ƴan kishin Islama da masu garkuwa da mutane. Kuma a cewar manazarcin lamuran tsaro a wannan yankin Jafaru Sarkin Shanu, wannan wurin na binciken da aka buɗa zai taimakawa jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya a fannin tsaro ainun.
Zai taimakawa Najeriya, zai taimakawa Nijar. Me ake gudu tsaro na da ake nana fama, kuma tsaron an san mi an tabarbar da shi, mun san an san ko da mijini shigo makamai kananan iri-iri, kuma ta wannan hanyar su har ta wannan hanyoyin suka biyo banda shi, kuma kwayoyi waɗanda aka ga ana ba matasa suna lalacewa suna zama irin ta ta'addan nan. Don ka gani in ana wannan binciken dare da ana wannan binciken, insha Allah zaka ga abin ya canza a tsakanin iyakanin biyu ta kasashen nan biyu, za abu zai canza sosai sosai. Muna kira mu ga mutane, muna kira ga jami'an tsaro, gaskiya ai respectin abun da anka ce a yi, wannan gidan da aka yi shi ba dan maza anka yi shi ba, an yi shi domin wannan manhaj ta taimaka ma al'umma, dan duk wanda ya taimaka ma al'umma zuwa dangance da tsaro ko dangance da cigaban al'umma nan kai da hitaje da hitanta, to wallahi taimako na mai muhimmanci.
Yanzu haka dai sannu a hankali jama'ar kasashen biyu na su musabawa da bin wannan wurin, yayin da masu yankewa suna bin ta daji. Duk da hakan yana haifar da shakku tsakanin su da jami'an tsaro da ke saka namujiya a wannan yankin. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.